الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأتقى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونما رسينا لاربا ليقى وتر رمضان إذا رمائك صلى الله عليه وسلم دق مكة ومدينة tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 18 ga watan 2 miladiya ta 2026. Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu tsawon rayuwa da kuma dama da lafiya, ya kaddara mu haɗu a wannan masallaci a wannan shekarar ma domin ci gaba da gudanar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba. Shakka babu, muna daga cikin bayin da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa ya yi ni'ima ya ba mu dama wacce bai ba mu kowa daga cikin mutane ba. Dukkan mu kowa yana iya hararowa ya ga waɗanda bara irin wannan munasabar duka ta haɗa mu da su, amma bana Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama kasancewa tare da mu ba. Ko dai waɗanda Allah ya ɗauki rayuwarsu kwata-kwata ba su ma duniyar, ko kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zarce su da larurori daban-daban bai ba su irin damar da ya ba mu ba wajen haɗuwa da ci gaba da waɗannan ayyuka na alkhairi da Allah yake so a yi cikin wannan wata mai albarka. Ashe kenan mu ɗin Allah ya zaɓe mu ya ba mu dama ta musamman kenan da ya zama wajibi gare mu mu mashi godiya ta hanyar yin amfani da damar wajen tsayawa mu yi abubuwan da Allah yake so yake yarda da su. Kwanaki dai ne na rayuwa ‘yan kaɗan wanda suke zuwa su wuce, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su sanda yake maganar shar'anta azumin, Allah cewa ayyaman ma'dudat, haka suke wucewa kamar kyaftawa ido, kamar bara ne muka tashi nan wurin gashi bana mun dawo. Yau aka fara kamar kyaftawa ido za ka ji an ce an ƙare, kuma duka wannan lokuta ne ba wai kawai da suke zuwa su wuce haka nan sai dai wata rana a tare da labari ba, a'a lokuta ne da suke zuwa suke wucewa tare da rayuwarmu baki daya, domin duk sanda wani lokaci ya wuce to wani bangare na rayuwarmu da bai dawowa ya wuce, mun yi abin da ya kamata ko ba mu yi ba sun riga sun wuce, ba za mu ƙara gamuwa da wannan lokacin ba ranar alkiyama. Hei ranar alkiyama, Al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cewa ya ibn Adam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, yana cewa ya kai dan Adam ba komai bane kai kwanaki ne, duk sanda runi ɗaya ya wuce wani ɓangare naka ya riga ya wuce kuma ba zai sake dawowa ba har kiyama ta tsaya. Haka mai hankali da tunani da lissafi kenan shine wanda kullun yake zaunawa yake kallon wucewar kwanakin nan, yake ma kai ne hisabin me ya aje cikin su, ina yayi sakaci, ina ne bai yi amfani da damar da Allah ya bashi ba, dan yau din da take hannun shi ya ga ya cike gibin da ya bari je yayi abin da ya kamata, saboda goben ma ba ya da tabbas kanta. Yau din da muke cike ba mai tabbas kanta, da yau din ma da ke hannunka ita ce kadai kake da damar yin wani abu, gobe kuma ba hannunka take ba. Shi ya sanya ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan tattarawa bawa arziki, cewa wanda ya wayi gari yana cikin aminci cikin iyalan shi, ga gidan a gidan zaman shi, sannan Allah ya bashi lafiya a jika, yana da abincin wannan wunin da yake rayuwa take, to kamar duka Allah ya tara mai duniya baki daya. Abin da yasa ya faɗi wunin ranaka domin ita ce taka, gobe ba taka bace ba, in Allah ya kai goben shi san yadda zai da kai goben. Haka yana da kyau mu yi amfani da waɗannan damammaki da Allah yake ba mu, yi abin da ya kamata, ba lallai ne irin waɗannan munasabobin su ci gaba da maimaituwa gare mu kowane lokaci ba, yadda ba su maimaitu ga wasu ba ta rana za mu wayi gare mu ma sun wuce, shikenan ba za su sake dawowa gare mu ba, sai dai mu je dan wanda muka samu in mun yi amfani da su mun yi abin da ya kamata mu ga sakamako abin da muka aikata. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin abin da yake so yake yarda da shi a cikin wannan kwanaki masu albarka, ya kuma karba mana abubuwan da za mu aikata. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya sa mu cikin bayin da yake sawa a cikin rahmatai, waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu daga bara ɗin zuwa bana tun ma can baya fahim bara, Allah ya gafarta musu da mu baki ɗaya. Waɗanda ba su da lafiya cikin mu, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali, ya ƙara hure mana yi masa ɗa'a. A bara mun tsaya ƙarshen aya ta 150 daidai a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ma'ida. A bana insha Allah za mu tashi aya ta 51 shine fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Tafsirin kamar yadda muka sani zai ci gaba da gudana insha Allah tare da dogara da maganganun malamai magabata bayan abinda Al-Qur'ani yake na karin haske da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayanin abinda ayoyin suka kunsa da kuma maganganun malamai na magabata da kuma abinda suka rinjaye wajen fassara waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani bai girma. Allah ya bamu ikon karanta daidai da kuma aiki da daidai, kuma wannan tafsirin namu insha Allah za a dinga sanya shi a gidan talabijin na At-Ta'awun daga karfe 7 na dare ko zuwa karfe 8 lokacin da ake shan ruwa kuma ana zuba ma karatu insha Allah. Sannan kuma gidan rediyon Bishin FM za su dinga sanya shi karfe 10 zuwa karfe 11 na safi banda ranar Talata da Juma'a, shi kuma sai karfe 3 zuwa 4 insha Allah. Muna addu'a duk wanda suka bada gudunmuwa domin yada waɗannan karatuka da duka karatuka na malamai, Allah ya saka musu da alkhairi ta sanya a cikin mizanin kyawawa ayyukan su, mu kuma ya hore mana karanta daidai da kuma faɗin daidai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين.
الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كو لندسك إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riki Yahudawa da Nasara a matsayin masoya. Ba'dhum awliya'u ba'd, sashen su masoya sashe ne. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, wanda dai ya jibince su daga cikin ku ya so su to lalle yana daga cikin su. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, lalle Allah madaukin sarki baya shiryar da mutanen da suke azzalimai. Fatara alladhina fi qulubihim maradun, sai ka ga waɗanda cuta ta munafunci da shakka take cikin zukatansu. Yusari'una fihim, suna rige-rige a wajen gwada soyayya da ƙauna ga su waɗannan waɗanda ba musulmi ba daga cikin Yahudawa da Nasara. Yaquluna, suna ce musu nakhsha an tusibana da'ira, ko suna gawa ƴan uwansu musulmi cewa muna jin tsoron idan muka juya wa mutanen nan baya muka gwada ba mu tare da su, muna gudun kada musiba ta zo ta same mu, su samu galaba su zo su haɗe da mu da ku baki ɗaya, ba za su raga mu kowa ba. Fa asa Allahu an ya'tiya bil fathi, to tabbas Allah zai kawo buɗi, ya kawo ɗauki da taimako da agajinsa. Au amrin min indihi, ko ya aiko da wani al'amari daga wurinsa. Fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin, su wayi gari suna masu nadama game da abinda suka ɓoye a cikin ƙirazansu na soyayya ga waɗanda ba musulmi ba. Kafin mu shiga magana game da ayar, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya je Madina, kafinan da manzo Allah ya samu a Madina, malaman tarihi suna raba su gida uku, ko kuma yadda manzo Allah ya mu'amalance su, ya mu'amalance su ta fuska guda uku. Fuska ta farko, manzo Allah ya yi sulhu da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin shi da wasu daga cikin su, daga cikin Yahudawa da ke zaune a Madina, waɗanda manzo Allah ya fahimci cewa yin sulhun da su da yarjejeniya zaman lafiya da su zai ba wa musulmi aminci, su amintu, sannan su ma ba za a taɓa su ba, a zauna a rayu tare da su a Madina. Waɗannan ɓangaren manzo Allah sai ya rubuta takarda ta yarjejeniya tsakanin shi da su ta zaman lafiya, cewa ba za su cutar da musulmi ba, musulmi ba za su cutar da su ba, ba za a fidda su daga Madina ba, su ma ba za su fitar da musulmi daga Madina ba, za a tsare musu duk haƙoƙi na zamantakewa kamar yadda su ma za su tsare wa al'ummar musulmi waɗannan haƙoƙin. Sannan kuma manzo Allah ba zai taimaka wa abokan gaba su daga waje su zo su yake su ba, su ma ba za su taimaka wa makiya manzo Allah da musulmi daga waje su zo su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Da haka wannan shi zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin su, da ba ku yake su ba, ba za ku taimaka a yake su ba, ba su yake ku ba, su ma ku ba za su taimaka a yake ku ba. Wannan kashi na farko kenan, sai aka rubuta yarjejeniya tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zama abun an yi shi bisa tsari an rubuta, dan kada wani ya zo daga baya ya musu wani abu cikin abubuwan da aka yarjejeniya a kansu. Bangare na biyu su ne waɗanda su ba su musulunta ba, kuma ba su yadda a zauna lafiya da su ba, zamana wancan yarjejeniya ba su shiga ba, kuma ba za su musulunta ba. To dan haka waɗannan su ne manzo Allah ya kore daga Madina, saboda su zama da su akwai hadari domin kullum zai zama cikin fada ake da rikici. Manzo Allah sai ya kore su daga Madina. Sai na uku su ne waɗanda ba su tare da waɗancan waɗanda aka yi sulhu da su, ba su tare da waɗannan waɗanda su kai tsaye suka gwada ba su tare da manzo Allah da masu imani, amma ko ba su shigo musulunci ba. Da haka su suna nan kan katanga suke, ba su cikin kafiran da ake yaƙi da su, ba su cikin kafiran da aka yi sulhu da su, kuma ba su shiga musulunci ba. To waɗannan sai manzo Allah ya kyale su a zauna da su gwalgwadon abin da ya bayyana a zahiri ta tare da su a mu'amalatai su da shi, su ne munafukai da manzo Allah ya zauna da su a Madina. To bayan yaƙin Badar ya faru, bayan an yi yaƙin Badar, Allah ya ba wa musulmi nasara, an zo yaƙin Uhud, wanda yaƙin Badar ko shakka babu ya bar baya da ƙura a cikin zukatan da yawa daga cikin kafirai, sun tsorata sun girgiza ganin irin yadda Allah subhanahu wataala ya ba da gagarumin nasara ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. To sannan suna alwashin su ba mutanen Makka bane ba, sauran kabilu na Yahudawa da ke Madina, wanda su ne Banu Quraiza, Banu Qainuqa da Banu Nadir. Waɗannan su ne kabilun da suke Madina, wanda sun zauna a Madina dalilin waccan yarjejeniya da manzo Allah ya yi da su. To sai zama suna barazanar su ba mutanen Makka bane ba, kada manzo Allah ya rudu dan ya ga ya ci galaba a kansu a Badar, su ma ana iya cin galaba a kansu. Sannan kuma a lokaci guda wasunsu ƙawancensu da wasu kafirai na waje, wasu ƙabilu na waje bai yanke ba, wanda sun yarjejeniya da manzon Allah ya yi da su, a dama ta ginu a kan cewa ba za su taimaka ma na waje su yaƙi manzon Allah ba, kamar yadda manzon Allah ba zai taimaka ma na waje abokan gaba su, su ma su zo su yaƙe su ba. So sai ya zama wasu daga cikin munafukai wanda dama bisa katanga suke, shi kawai da kaji an ce mutum na bisa katanga dama munafuki ne, dan yana muzabzabi ne baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, kaga duk wanda ya zama wanda menene kenan, dan ga mutanen kirki ga mutanen banza, bai cikin mutanen kirki bai cikin mutanen banza, cikin su ake kenan munafuki sunan shi kenan. Dan haka sai suka fara kokarin kulla kawance mai ƙarfi da bayyana soyayya a zahiri ga waɗannan ka waɗanda ba su yi imanin ba, waɗannan Yahudawan har ma da waɗanda ke waje. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan an yi gazutun Ahzab a shekara ta biyar bayan hijira, wanda duka waɗannan Yahudawan sun dinga saba yarjejeniyar da manzon Allah ya dace kamar yadda muka sani, Banu Qainuqa farko, Banu Quraiza bayan an dawo da gazutun Ahzab musam kai tsaye aka wuce aka je aka yake su, sai Banu Nadir. To lokacin da aka dawo, wanda su Banu Quraiza manzo Allah ya tsare su a ungosu kamar yadda muka sani, ya hana su fita. To Abdullah ibn Ubay ya zo yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye cewa lallai dole manzon Allah ya saka masa mutare ya kare su, ba zai yadda a kashe su ba, ba zai yadda a dauki mataki kansu ba, saboda suna tare da shi, suna taimaka mashi, kawancan da suke da shi a baya wannan kawancan yana nan har yanzu. Ubadah ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, yana tare da Ubay, Abdullah ibn Ubay a wurin irin wannan yarjejeniyar ta zaman lafiyar taimakekeniya da waɗannan Yahudawa kafin manzon Allah ya zo Madina. Lokacin da abin da ya faru ya faru, sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya manzon Allah, ni ba na tare da Yahudawa akan abin da suka yi ko ɗaukan mataki kansu, ƙawancen da na yi tare da su a baya na aje shi tun da har sun ƙetare iyaka, sun shiga inda bai kamata su shiga ba, to na zaɓi Allah da manzo da masu imani, ni ba na cikin wanda ke goyon bayan a ƙyale su ko kada manzon Allah ɗauki matakin da ya dace kansu. Abdullahi ibn Ubay ya ce, a ni ina nan akan abin da na yi matsaya, ba zan bar shi ba, dole a sakan bansu. Har ma wasu daga cikin littafin malaman tarihi, malaman sira sun ba labarin, ya zo ya kama wuyan rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai saki manzo Allah ba har sai idan manzo Allah ya kyale su. to dalilin wannan sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ku wanda suka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya ibnu jarir at-tabari rahimahullah bayan ya koro wadannan ya koro wannan labarin wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan kissar a matsayin dalilin saukar wannan aya to sai ya zama dukkan ruwayoyin da suka zo suka yi magana akan wannan kissar dukkan su suna da rauni cikin su galibi ruwayar sun zo ta hanyar atiyatul aufi dan shi ali mudallis sannan da yazo kuma sai yayi an ana a ruwayar sa da haka sai ya zama akwai illa a cikin ruwayar ba a karbe ta ba shi yasa ibnu jarir at-tabari sai yake cewa zahirin abinda ya fi rinjaye a wuri ne wanda yake ganin shi ne daidai wannan ayar Allah ya saukar da ita yana magana da masu imani duka baki ɗaya ne ba da wani ɓangare cikin su yake magana ba ba mana ko da munasabar Ubada ibn Samit ta gitta aka saukar da ayar da abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya yi Allah yana magana da masu imani dai baki ɗaya ba yana magana da wani ɓangare cikin masu imani bane ba yace Allah subhanahu wataala yana magana masu imani kwata-kwata a kowane hali a kowane yanayi kada su yadda su riki Yahudawa da Nasara a matsayin masoya wanda za su bayyana ƙauna da soyayya gare su baki ɗayansu ta hanyar jibinta su da rungumarsu da taimaka musu da agaza musu da kuma tsammanin cewa su ma radda tasu buƙatar ta taso radda suka buƙaci taimako da agaji wurinsu za su zo su taimaka musu su kawo musu ɗauki da agaji sadda duk musulmi ya zama ya zuciyarsa da tunaninsa ya karkata ga cewa rungumar mai wanda bai imani ba ya gwada mishi ƙauna da gwada mai soyayya da jibinta al'amarinsa shine zai sa gobe in ya zo ya shiga matsala ya taimaka mishi to wannan bai fahimci rayuwa ba bisa tarihi ba domin a tarihi wani bai taɓa rungumar wanda ya saba da shi a addini a irin wannan yanayin ya kuma kawo mishi ɗauki sun da yake buƙatar taimako da agajin shi ba da haka ibnu jarir at-tabari zai ce ayar tana magana ne ga dukkanin musulmi baki ɗaya ba tana magana da wasu daga cikin musulmi ba ne banda wasu kowa duk musulmi baya halatta gare shi ya jibinci wani wanda ba musulmi ba ya bude ko ba na sari ya riƙe shi a matsayin masoyi yana gwada mishi ƙauna yana gwada masa soyayya Allah subhanahu wataala ya kira mu da su ya da hankalinmu a farkon suratul mumtahana ko da wani salo da wani yanayi ba suratul mumtahana ba a farko ya zo yake mumtahana nan yake magana da mu dan ya da hankalinmu cikin wani salo da yake gwada ya kamata mai hankali ya kaurace wa son wanda ba musulmi ba ko dan wannan wanda ba musulmin ba kasantuwarsa maƙiyin Allah ne Allah ta ya ladira amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhi bil mawadda Allah ce kakku rikin masoyina kaga wanda maƙiyina kai kaga maƙiyin Allah ai a matsayinka na masoyin Allah ba sai an ce matsayinka bane ba amma Allah sai ce kakku rikin maƙiyina kuma maƙiyanku kaga kuma sai Allah ya ba ku mahalli cikin kiyayyar duk da cewa suna kin ku ne saboda kun yadda da Allah ko ba wai da suna kin ku saboda wani abu bane ba suna kin ku ne an tu'minu billahi rabbikum in kuntum khalaqtum jihadin san saboda wannan ya isa ka kin su in ma ba a ce hadda kai ba to sai aka hada hadda kai wanda bai san ka bai san Allah ka ai bai kamata ka toshe ba kenan za ya zama dadewar tunani da toshewar basira da rashin lissafi mutum ya riki maƙiyinai shi kuma maƙiyin ubangijin da ya yarda da shi wanda shi yake so ya kai shi sai rahama ya rike shi a matsayin masoyi Allah ya ce kada ku riki waɗannan a matsayin masoya ku bar wannan Allah ya ce dalili saboda ba'duhum awliya'u ba'd sashen su masoya sashe to anan wajen malaman tafsiri sun kalli ayar kallo guda biyu wasu suka ce ba'duhum awliya'u ba'd ma'ana yahudawa masoya nasara ne nasara masoya yahudawa ne ma'ana kafiran dukkan suke nan yasu wannan bangaren yana son wancan bangaren wasu malamai suka ce a'a ba'duhum awliya'u ba'd ana nufin nasara masoyin ba nasari dan uwan shi ne ba yahudi masoyin ba yahudi ne dan uwan shi amma tsakanin su yasu babu soyayya su ba ba yahudi baya son ba nasari kamar yadda ba nasari baya son ba yahudi sai dai sukan hadu su gwada soyayyar ƙarya yayin da ku suka tasa ku gaba tunda suna da maƙiyi guda ɗaya su ne ku musulmi to anan suka yi kokari su bayyana kiyayyar ta hada su amma yasu ba bakin komai suke daukar junan su ba Allah ya bamu labara haka suratul baqara wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa mithlul kitab sannan Allah ya ce wa qalan yadkhulul jannata illa man kana hudan nan illa man kana hudan aw nasara ba ba yahude ne yace sai ba yahude ko ba nasara a ba yahude cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan ba nasara yace lan yadkhulul jannata illa man kana nasara ba wai ba yahude ke kallon ba nasara zai shiga aljanna ba da haka kowanne gani yake yi shi kadai zai shiga aljanna dayan ma ba zai shiga ba amma idan sun zo kan ku ku kuma ha to bakiya ne dukkan ku bakiyan ba yahuda ba ne makiyan nasara ne da haka dukkan su za su hadu wajen ya kauku da fada da ku domin suna da common enemy idan suka kai ku karshe da za su galaba kan ku su gama da ku to yanzu fada zai dawo tsakanin su da Allah ya ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin kamar duk hada suke dunkule suke kansu daya Allah ya ce amma zukatan su bamban suke kowa da inda yasa gaba babu wani wanda yake son wani cikin su babu wani wanda yake kaunar wanda ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ma tabbatar da ba wai banasari da bayhudi da bayhudi a gida guda ma din babu ma kaunan ma irin wacce ake tsammani bayhudan ma kakka dauka kaunar yana kaunar bayhudi dan uwan shi irin yadda kai musulmi kake ji kana son musulmi dan uwanka Allah subhanahu wa ta'ala yana tawa min allazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma zukkiru bih fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ya ce daga cikin waɗanda suka ce su nasara ne Allah ya ce suka ce su nasara ne Allah ya ce su ma murdike alƙawarin su mun yarjejeniya da su ga abin da za su yi sai suka bar wani bangare na abin da aka tunatar da su aka wa'azantar da su aka da hankalin su suka yi watsi da shi suka ki aiki da shi Allah ya ce sai muka rura wutar kiyayya daga ba tsakanin su har kiyama ta tsaya kaga kenan su kansu nasara yasu yasu din kuma ba kaunar juna suke yi ba Yahudawa kuma Allah ya ce wa qalatil yahudi yadullahi maghluda ghullat aydihim ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ثانية ينفق كيف يشاء ولا يزيلن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فألّا يتي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ثم ألّا يتي حكى مكتفى كيية دقابة تكانوا صحيح يا ما تطيع داك إنك جب يهودي جب يهودي سنن قلي to suna da makiyi guda musulmini da suke so su kauda shi in kaga banasari da banasari sun hadu to suna da makiyi guda musulmini da suke fada da shi sanda babu musulmi kuma wadansu zai kuma cikin gida tsakanin su yasu yasu sanda suke daya daya kuma bayahudi da banasari fadan saka yi tsakanin su da haka ka bar su su ji da junan su tsakanin su kai ba ka da dalilin da zai saka su ta kowace hanya ta kowace fuska Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masoya ne madubinta sashe ne Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda zai yaso su daga cikin ku ya jibince su ya rike su a matsayin masoya a matsayin abun kauna a matsayin abun runguma da kulawa da tattali to ku shakka babu wannan yana cikin su malamai suka ce wannan ya tabbatar da soyayyar kafiri in ta zama soyayya ce ta addini mutum ya hataki daga musulunci baki daya idan mutum ya taimake su ya so soyayya za ta sa ya taimaka musu ya agaza musu ba taimako na zamantakewa ta rayuwa ba taimako na ba su dama cikin addini taimako na ba su dama ta yadda addinin su zai yadu ya walwala kila ma haka ya zama da gumin jikinka ake taka rawa wajen addinin ya yadu to kakai wata tantama ranar kiyama layi guda zaka tashi tare da shi Allah ya ce man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda da ya jibince su daga cikin ku wannan ko shakka babu yana cikin su domin ai baka so su ba sai dan kai baka san Allah da manzon da su suke faɗa da su domin a hankalinka mutumin da yake faɗa da Allahnka yake faɗa da annabinka ta yaya za ka so shi in har ka so shi kuma to ina ka aje son Allah da manzo domin ka'ida soyayya ba ta cika sai ka ki mai kin masoyinka fiye da kake kin makiyinka mai kin masoyinka za ka ki shi fiye da kake kin makiyinka to soyayya ta kai koli ke amma mutumin da ke kin masoyinka sai zama kuma kai ka rike shi a matsayin masoyi to wannan masoyin naka ƙarya kake dama ba san shi kake yi ba waɗancan suna da awar kin Allah da manzo ba su san Allah ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna babu abin da suka tsana a duniya kamar su ji kalmar musulunci sai ka zo ka rike su a matsayin masoya a matsayin mutanen kirki da ya kamata a runguma a tattala don a samu ci gaba na rayuwa to kaga kenan kai mai soyayya kada Allah da manzo take gwadawa yanzu kenan kaga ya gwada da awa kake ta baka domin da sun su take da gaske ba za ka ki kaso wanda yake kin su yake faɗa da su yake ƙoƙarin karya abin da suke kira zuwa gare shi ba da haka soyayya tana da alaka da kin Allah da manzo ko kuma raunin san Allah da manzo shike kai mutun ya wayi gari ya shiga cikin wannan Allah subhanahu wataala ya zargi da yawa daga cikin lalatacci ko mabayan musulmi da irin uzurin da suke badawa wajen soyayyar waɗanda ba su yi imani ba, yana cewa tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil adhabihim khaliduna. Allah ce za ka ga da yawa daga cikin su waɗannan masu raunin imanin masu shakka cikin imanin su suna soyayya da jibintar waɗanda suka kafirta ba su yi imani ba. Allah ce cir da abin da kawunan su suka gabata zuwa gare su, gabatar da kawunan su zuwa gare shi da Allah ya hushi da su, kuma Allah tabbatar da su cikin azaba in sun shiga ba za su fita ba. Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya. Inda sun yi imani da Allah, inda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda sun yi imani da abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ba su riki makiya Allah da manzo da abinda aka saukar wa manzon Allah a matsayin masoya ba. Allah ya ce walakinna kaseeran minhum fasiqun, sai dai da yawa daga cikin su fasikai ne. Da haka fasikanci ne musulmi a zuciyarsa ya dinga jin cewa yana son wanda yake kin Allah da manzo. Sannan a ka'ida barkudi soyayya a addini tana da hadari, domin galibi tana da taminin makomar mai so da wanda ake so. Ba ka son mutum sai idan ka yarda da inda ya sa gaba yake so ya kai. So shi yasa galibi soyayya da kauna in ta gina tsakaninka da mutum, to ana tsammanin ka yarda da inda zai tafi ku tafi tare. Shi yasa wanda bai kamata ka kaunace shi ba, in ka kaunace shi zai kai ka yin ramin da in ya shiga tare za ku shiga ba za ka hito ba kai nadama wanda ba ta da amfani. Waɗanda ba su yi imani ba Allah ya fushi da su saboda sun bi gaskiya. Duk wanda Allah ya fushi da shi a kowane sakan na rayuwar shi yana cikin hadarin azaba, Allah na iya sako mashi. Me ya tsammanin ka lokacin da azaba za ta sako mashi kuna tare wajen gwada kauna, kana tsammanin za a ware ka ka fita da ban su shi ya wuce azaba ta tafi gare shi? Ba za a ware ka ba. Shi yasa ba Allah subhanahu wataala yake cewa suratul mumtahina a yau yace ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, ya ku wanda suka imani kada ku so mutanen da Allah ya fushi da su. Dan wanda da Allah ya hushi da shi cikin bala'i yake kowane lokaci, shi kau zama da madaukin kanwa shi ke sanya farin kai ko tsoro ta ka aka yi tsawa azabar da saukan mai ta gifta maka, ai ka hirgita hankalinka ne sashi ballantana in ma ta zo zara iya hadawa da kai daidai lokacin da kake kokarin bayyana soyayya da kauna gare shi, bayan Allah kuma ya gwada cewa bai halatta ai wannan ba. To wuri guda ne ya halatta musulmi ya so kafiri ya jibince shi a zuciyarsa ma, sai ya zama soyayya da kauna ba ta kai zuci ba, sannan ya sha tsakanin shi da Allah. Allah subhanahu wataala a suratul ali imran ta la yattakhidhu almu'minuna kafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Allah ce kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya ko ma bayan masu imani. Wanda duk ya aikata haka Allah ya ce to wannan a banza yake wajen Allah ba, bakin komai yake wajen Allah ba, saboda ya wulakanta kai ne ya kaskanta kai ne. Allah ya ce sai idan za ku riki wata ƴar kariya cikin gwada soyayya a zahiri, kuna wuraren da suke da mulki suke da ƙarfi, ƙasarsu ce minority ne ku, ba ku da damar da za ku iya yin wani abu, sai dai dole wani lokaci ku dinga pretending kuna tare da su don kada su cutar da ku saboda ƙarfi ikonsu a kanku, da inda ba ku da wani abin da za ku iya yi ne sai ku dinga gwada kamar tare ake shi ma a zuciyarka. Sai ya zama kana kallon kafirin nan a kafiri kana ƙi ne, amma kana gwada kana so ne dalla lura babu yadda za ka yi saboda wurin bayan da ka iya yi shi. To wannan ne kadai Allah ya tauge cikin fadarsa illa an tattaqu minhum tuqa. Amma in ba nan ba, ba ka da wani uzurin da zai sa ka so kafiri irin soyayyar da mai imani yake bukata wurinka. Ba ka da min da zai sa ka yi wannan. Dole ne ka ƙi shi ɓoye da bayyane. Abin da ya sa dole ka ƙi shi ɓoye da bayyanen kuma, saboda hatta a nan ɗin inda za ka gwada kana so rai ɗin, shi ba zai taɓa son ka ba har abada. Ba zai taɓa son ka ba har abada, ko da ya gaya ma yana son ka sai dai ya faɗi da baki. Amma ba zai so ka ba har abada. Allah ta yana faɗi wa mu irin magirta sa yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Suna ƙoƙarin yadda da ku da bakunansu, amma zukatansu ba su yadda da abin da bakinsu ke faɗi game da ku ba. In sun ce suna tare da ku suna son ku, da baki suke faɗin wannan, amma har a zuciyarsu ba ta yarda da abin da suke faɗi ba. Sannan ita soyayya biki ce da ƙauna. Kana son wanda kake tsammanin zai so ka, ka ƙaunaci wanda kake tsammanin ya ƙaunace ka, ka so ka ƙaunaci wanda so da ƙaunar kake fata ya zama sababin shiga ku rahmar Allah ranar alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira da ke cikin sahihaini ya faɗi cikin matakan soyayya cikin abubuwa bakwai ko mutane bakwai da ke shiga inuwa al'arshi ranar alƙiyama, Allah ya faɗi wa rajulan tahabba billahi sama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, mutanen da suka so juna dan Allah haka suka rayu har suka rabu a haka, ranar alkiyama cikin inuwar al'arshi za su za a sa su za su shiga aljanna kai tsaye. Kaga saboda soyayya dan Allah taya zaka so kafiri dan Allah haka je lahira ka gwada ma Allah kana bukata wani abu shi ba zai yiwu ba. Shi kuma in yazo ya gwada ma da baka Allah ya gaya ma yuzunakum bi afwahihim amma wa taqba qulubuhum, a zukatansu ma ba sai da abin da suke gaya ma. Dan in yasuk ba ka gane bai san kasai da ya samu dama kanka, in yasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydihim wa alsinatuhum bisu'i wa waddu law takfurun. Allah sai an suka samu galaba kanku, suka samu dama da karfi iko a kanku, za su zama makiyan ku. Abinda yasa ba za su yi gwada muku kiyaya ba yanzu saboda ba su da karfin da za su yi tinkaro, amma in suka samu dama za su zama makiyan ku, su shimfida hannuwansu da kama ku da kashe ku, su yi amfani da karfin ikonsu, bakunan su dinga furta muggan kalmomi a kanku, za su dinga gurin ina ma da za ku kafirta kuma musulunci ku kuma addininsu, duk yadda za su yi wannan nasara ku da addininsu. Duk mu kalli waɗannan abubuwan da Allah yake bamu labari, mu kalli halin da muka samu kanmu a yau na rashin kishin musulmi game da addininsa. Musulmi a matakai na rayuwa daban-daban, mu diba irin yadda ta kai lalacewarmu, ta kai ba mu jin muna da bambanci da wanda ba musulmi ba, mafi yawan lokaci a wasu munazamobi idan suka haɗa mu muna hidimar mu ta rayuwa ji muke kamar duk ɗaya ne da mu da su kowa abin kirki ke. Mu ba su dama cikin addininmu, mu ba su dama cikin rayuwarmu, wurare sensitive wurare da ke da alaƙa da makomar rayuwarmu har da addininmu, muna kallo mu ba su dama su kai wuraren kuma su yi mamu illa ga addininmu, ga al'ummarmu, ga rayuwarmu. Muna kwanta muna bacci ba mu sani, muna nan muna faɗa da junanmu da yan'uwanmu, muna ƙoƙarin mu kai juna ƙasa ga babban makiyin mu sannan ƙoƙarin ya kawo da mu duka baki ɗaya. Umar ibn Khattab Allah ya ƙara masa yarda ya kira Abu Musa al-Ash'ari ya ce yana so ya retire mashi lissafi na abinda gwamnati ta samu da abinda aka bada, ya bashi gwamna a Basra. Yace yana so ya bashi lissafin kudaden da suka shiga da kudaden da suka fita, albashin sojoji da sauransu da ake bada. Sai yasa aka rubuto wa Sayyidina Umar comprehensive report na kudaden da aka kashe da hajjin da aka tafiyar da gwamnati. Da aka kawo mashi ya kalli lissafin, ya kalli tsarin, sai ya burge Sayyidina Umar. Sai ce lallai wannan sakataren da yayi wannan rubutun ya kai sakatare, saboda irin tsarin shi da kwarewa ta tare. Sai sai in mun shiga masallaci za mu tsaya sai ya karanta mu takardar kowa ya ga bayanin da Abu Musa ya aika da shi. Sai aka ce ba zai shiga masallaci ba idan rubutu ne. Sai sai Janaba yake yi, aka ce ai kirista. Yace kirista, yace a sai tahiyyatai. Ya kira Abu Musa al-Ash'ari yace yanzu duk musulmin da ke da kai ka rasa wanda zaka sa sakatare a gwamnatin musulunci yana daukar rahotannin sirrin gwamnati sai wanda ke kirista. Sai Abu Musa al-Ash'ari yace ya amiral mu'minin, in aka cire shi ana nufin asara da rugujewar tsari kenan. Sai sai to a rugujan musulunci ya wanzu domin kana ne da randa babu shike na musulunci rugujewa, sai to cire shi tun yanzu ka dauki musulmi ka sanya shi wurin ya koya ya san yadda za ta tafiyar da aikin, yadda randa babu shi musulunci ba zai rugujewa, tun da kana kallon yanzu araba shi da rumma musulunci rugujewa zai kishi na musulunci kenan. Sakatare aka bashi na karamar na gwamnati jiha a matsayin sa na gwamnati sai na Umar ya nada. Mu kalli irin yadda muke kokari mutanenmu suka lalace, tunanin su lalace. Musulmi na iya yakar musulmi dan uwa ne idan kai ya kai ga wata dama saboda kafiri ya kaiwa. Halin tabarbarewa al'amarinmu da muka samu na rashin kishin addininmu da rashin kishin al'ummarmu, daga nan ne ya faru. Dama ce gashi kana da musulmi dan uwanka da ya cancanta kuma zai kamanta, sai a ce ai amana gare su, kina kafiri yake da amana. Amana ta farko mafi girma ta Allah da ke kan shi bai sauke ba. To amana wata amana kake tsammanin zai sauke maka? Kuma kana nihin Allah zai karare ta in yasqafukum yakunu lakum a'da'a, Allah zai ce ma zai zama makiyin ka in ya samu dama ka ce annan a ai gashi ya zama ya samu bai zama ba, sai dai in ya samu bai zama to kai ne baka san abin da kake ba, ya gama rarake ka har yayi banda ma baka gane yana yi baki da halin da muka samu kan baki da a wuraren makarantun mu ga sunan gidan da jumu muna dauka su mu kai su su ba yayan mu tarbiya su koya mu yayan mu lesson na karatun boko wai dan su iya turanci dan da nan. Haka za ka kai mutum ya dauke ta je gidan shi tana zuwa kila kullun da marije ta koyar da yaran shi karatun boko da mas da lissafi da turanci, dan ya je ya tug mas da turanci, mas da turancin da in an je lahira ba ma ɗaya a talar ɗaya biyu za a tambaye shi ba, turancin ba zai hinda shi ba, kai ma ba zai hinda ka ba, ya bata kaka wanda zai bata ma tarbiya duk musulmin nan ba za ka yi dauka suka taimake su ba sai ka dauki wadan tanka ce su za su su kai mai yanka tarbiya lalacin mu ta kai sai ka ga mutun ya dauki wanda ba musulmi gida kuku ne yana bashi abinci ma yana dafa mai abinci yana sayar da shi saboda tsafi karshen yadda ake nan yana rayuwa da shi cikin iyalan shi shike sai ko wani miji musulmi kaka gidanka ya jima abinci cikin iyalan na cikin iyalin ka balantana da ba musulmi ba in mutun yana da kishi ya fahimci addini ya san inda ya sa gaba cikin rayuwa musulmi ba zai yi wannan ba ai suke da ci gaba suke da kaza suke da kaza da irin wannan tunanin da yawa muka raba mutanen al'ummar mu da karatun addini kowa da kuma karatun boko yake mutun zai gama bukun ya gama bai san bin ba a addini in ya samu dama bai sai da ra'ayi taimaki addini ba saboda gane yake kamar ya zauna ya karatu addinin bata lokaci ne ga yatan waɗanda ba musulmi sun tayi sun yi nisa wani malami ke zaune a masallaci na koyar da sahih bukhari sai wani shugo ya ce masa ku malam kun zauna sai wani koyar da bukhari kuke ga yatan duniya duk tayi gaba mutane na duniya duniya wata ku kuna nan sai ce ai kai baka sai duniya wata ba kuma kai baka zo koyi bukhari ba tun daga mun tare da kai kai ba duniya wata kuma bukhari ba baka zo koyi shi ba irin tunanin ku mutanen mu kenan yanzu irin tunanin mutanen mu kenan a yau dan haka kishi da ruhin addini ya mutu cikin zukatan mu ba ma jin bambanci musulmi ne dai kalle ka ga ma duka wa abin da lalabi ake musulmi ya wuce kawai dai toki saboda daura auren abokin shi ya gayyace shi kaga ya tura riga yana rantsa ido hula yana rantsa ido ko ya je mutuwar abokin hidimar shi ta rayuwa da suka yi ritaya tare ya mutu ya je ai ban kwana na karshe tare kan dukkanin muke ganin musulmi mu abin ta kai sai wani lokaci jagororin mu ba ya je toti ya tura hula musulmi muhammadu sunan shi wani ibrahim wani abdullahi amma ya je toti ya tura hula ya rinsa ido ya je addu'ar ban kwana ga abokin shi da ya mutu kuma yana ganin wannan shine civilization wannan shine wahewa wannan tace hadara tace thakafa wayayye ne shi dan bindi ne ba gida ce a addini kuma ba gida ce ko a rayuwa ba gida ce ne kai domin ko a rayuwar ai ka zo formula ta rayuwa ta daidaitacciyar rayuwa mai san kaka so shi wanda bai san ka karbi da shi a hankali a lissafin rayuwa haka yake makiyi makiyi ne ka bar shi ta kiyaye sai kakka cutar da shi ka bari cutar da kai masoyin ka ko masoyi ne soyayya kuma ba ta da farashi ita shi yasa kaga dan uwanka mai imani saboda zai so ka saboda addini ai ba a sanya iyaka ta soyayya ba kawai abinda Allah ya faɗi innamal mu'minuna ikhwa an zai tabbatar da yan uwa ne da aka ba a sa iyaka inda mu'amala za ta tsaya ba banda shari'a ta tanadin haƙoƙin juna da za a tsare a kyauta sa shari'a ba ta sa iyaka ba ku diba irin zaman da muka yi ƙasar nan shekara da shekaru muna bacci mara amfani sai yau muka falka muke gane har shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya rubuta wa America ko ke yana kai ƙaran musulmin arewacin Najeriya da kashe kiristoci sai yau wa abinda fa ba zai ba shekarar zai aka yi ba muna nan muna rigima muna hayaniya da junan mu muna yaƙar junan mu muna ƙoƙarin kai junan mu ƙasa kuma har aka bashi shugaban duk ba wanda ya falka fa haka aka gama yanzu gashi yanzu shine zai gwada wane ne shugaban ƙasar ka shi zai gwada wane ne gwamnan ka kuma ba da kai haka zai haka za ka yi duk sanda musulmi suka lalace to ba su ga komai ba ga irin wannan ba ga komai ba wallahi ba mu ga komai ba lalacewar mu ce ta kai ga haka inda mun tsaya muna kishin al'umma muna kishin addinin mu ba za mu kai haka ba ɗaukaka mu da darajar mu cikin addini take duk sanda muka ba addinin mu wallahi kaskanta za mu Umar bin Khattab Allah ya kara masa da cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma btagaina al'izzata min ghairihi adallana Allah yace mu mutane ne da Allah ya daga darajar mu da musuluncin nan in ba dan musuluncin ba da Umar bai zama Umar ba da Abubakar bai zama Abubakar ba kai ma da baka alfaharin abin da kake alfahari da shi ba yace sanda duk muka ne mai daukaka wa dan musulunci Allah ka kanta mu zai kuma ba haka muka koma ba mun aje musulunci gane muke kamar hanyar musulunci hanya ce ba gida jeyar hanya babu ci gaba babu wayewa babu daukaka cikin ta mu tai mu nemi daukaka cikin duniya da haka kawai sai al'umma mun zawata mun dimauta tun muna bokon tana biya tun muna yi ana ci yanzu an zo bokon ba ta biya ba ta bada abincin kai ke ba ta abincin ta cita cinye kuma ba ta biya kuma har yanzu mun falka tun muna yin ta a lalura muka zo muna yin ta a tsarin rayuwa maimakon mu yi ta a matsayin tsarin ilimi na ci gaba na rayuwa ba ita muka dogara ba mu yi ta saboda muna buƙatar sadar rayuwa mu koma mu rike addinin mu da kyau sai muka yi watsi da addinin muka mun yi san yaji da wannan yanzu gashi an bar bokon ba daraja cikin mu ila yanzu ana yi da mai digiri 50 wanda bai da aiki yanzu nan wurin da kwalin digirin shi mai kyau yanzu aiki yake nema babu kana iya samu wanda ya shekara 5 da digirin bai taɓa cin naira 10 da digirin ba jaridar da ake karantawa da in mutum bai da aiki din karatu jarida ko jarida bai iya sai ba lai karanta kuma mun yi watsi gani muke da addini kai a addini wata wayewa kake da ita ka kalle ni wanda ban da ita wata wayewa kai da kai baka da baka baka da alaka da addinin wanda ni ban da ita ba wata wayewa sai da zika gama aya ɗaya zan karanta kuma ba gidaje ni ko ba turancin da zaka yi nan wanda ba zan gane ba ba turancin da zaka yi nan koda ban ce ba 100% yana baka ansa ba in ka minti 20 kana turanci na minti 20 ina turanci me ya ba ya kare kenan ba 2 plus 2 is equal to 4 ba shi kenan ba me a cikin manta wannan ba iya ka take da amma shi addinin shi ne gatan mu shi ne darajar mu shi ne martaban mu shi ne martaban mu mu yi ruko da addinin mu sai Allah ya daga darajar mu cikin addinin sai ya kare martaban mu cikin addinin sanda duk kai compromising addinin ka saboda wanda ba mai addinin bai samu yadda yake so wallahi ka sai ma addinin ka raini da wulakanci idan shi ka bude wa addinin ka kofar raini da wulakanci idan shi shi yasa ko mu kawo inda muke ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi cewa yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila qas'atiha yace kun yi gab al'ummomi su yi kagayya su yi taron gangan ku kanku kamar yadda masu cin abinci ke gangan ku a taho a kewaye aku cin abinci a cinye sabai suka ce ya rasulullah amin qillatin nahnu yawma idin saboda ba mu da yawa in kadan ne mu sallan yace la bal antum kaseerun walakinakum gusa'un ka gusa'is sayl yace kuna da yawa taren yayi taren tsintsiya fa shara kuna da yawa da yawan ku amma kun zama kamar yayi irin wanda ruwa ke dawowa dan hakkin tsintsiya zai gita kare yayi duka yana tsintsiya baki ta har suke sannan ce wala yanzi annallahu almahabata min suduri aduwwikum wa yalbisukum alwahn Allah zai cire kwarjinin ku cikin kirazan abokan gaban ku ya zama ba su ganin girman ku ba su jin kwarjinin ku sannan Allah ya sa muku ne ka kaskanci sabai suka ce wa malahi ya rasulullah wanda rauni ne wanda ya manzo Allah ya ce hubbud dunya wa karahatul maut san duniya da kin mutuwa kowa duniya yake so liman mutuwa duniya ladan duniya kowa duniya yake so kowa ka kalla duniya yake nema da ta hanyar da zata da hanyar ba ta dace ba da haka yana iya sayar da addinin shi saboda dan abin da zai samu yana iya sayar da al'umma dai saboda dan abin da zai samu taya za ka yi kai daraja kai martaba kai kima irin abokin gabanka babu ba yadda za a yi abokin gabanka ya kalle ka da kima ya kalle ka da daraja tunda ya san addinin ka bai da daraja da wurinka dama daraja da martaba addinin su shi taka daraja to Allah dai ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda dai ya so su cikin ku ya gwada yana kaunar waɗannan mutanen ya jidince su to tabbas wannan mutumin yana cikin su da haka soyayya tana iya kai mutum wuta tana iya kai shi aljanna in ka so wanda Allah ya ce ka a so ranar kiyama tare za ku tashi da shi inda ya tafi can za ka tashi cikin su in ka so wanda Allah ya ce a so za ku tashi ranar alkiyama inda ya tafi can za ku tafi kaga nan banyata wallahu minkum fa innahu minkum kaga duk wanda ya so ka banasari ya zama mai kenan ya zama banasari wanda duk ya so ba yahudi ya zama mai ya zama ba yahudi ko da sunan shi ibrahim ko da sunan shi abdullahi tunda ya so su ya riga ya shiga layin su ranar alkiyama cikin su zai tashi cikin su zai tashi Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai a irin waɗannan gabobin da waɗannan ayoyin Allah sai kore sai ce baya shiryar da azzalumai shin wannan yana nufin azzalumi baya shirya a ita gabar maganar da ake yi nan wurin ana maganar ai son wanda ba musulmi ba zalunci shine aje abu inda ba muhallin shi ba in ka dauki soyayya ka aje ta ga wanda ba musulmi ba ka aje abu inda ba muhallin shi ba kai zalunci domin soyayya ka Allah ba ya ga mu annan gaba inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladheena amanu in ka dauki soyayya ka ba wanda ba su ba kaga kai ne kenan kai zalunci dan ka aje ta mahallin da ba nan ba to in ka aje ta mahallin da ba wurin ta ba kila akwai wani target da kake so ka cimma ma wajen aje ta nan wurin to Allah ba zai shirye da kai ka samu abin da kake bukata dan ka dauki wannan soyayya ka aje ta ga wadannan ba shine ma'ana inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin in ka aje soyayyar ka karkata ta ka kai ta inda Allah bai ci akai ta ba to Allah ba zai shirye da kai ga samun abin da kake so ka samu cikin wannan soyayyar ba sai kai ka gama kai wahala a banza kuma bukatar ka ba za ta biya ba abin da kake so ka cimma wa rayuwa ba za ka iya cimma shi ba ina fata an fahimta Allah ce fatarul ladina fi qulubihim marad za ga waɗanda cuta da rashin lafiya ke cikin zukatansu nan cuta ina nufin cuta ta shakka ta munafunci cuta ta imani wanda zukata sukan kamu da cutuka kuma cutukan da zukata ke kamuwa da su kala-kala ne suna da yawa zuciya ba cuta kala da take da ita ba tana da cututtuka kala daban-daban wanda kowace daya tana in ta kama zuciya tana iya zama sababin halakar ne wannan zuciyar cikin shutukan zuciya da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kamar yadda littafin su a cikin surah al-baqara Allah ya faɗa al-khatm a toshe zuciya cikin fadin Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ha al-khatm yana ɗaya daga cikin cututtuka da suke kama zuciya sannan akwai ash-shaqawa ko akwai al-qasawa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa al-qasawa shine kekashewa zuciya ya zama duk wata aya ta Allah ba ta ratsa zuciya balle ta sa kai laushi ta rusuna ta karkata bi umurnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai dhik abdik kunci zuciya ta kuntata al-inshirah waraka ce ga tuta abdik zuciya ta fadi ta wato shi abdik shine zuciya ta kunci ba wai yadda girman zuciya yake a cikin jikinka ake mutawa a'a kamar yadda ka san a cikin memory da zuciya take da shi capacity sai a takure shi a kuntace shi sai ya zama ko shiriya ta shiga ba ta samu gurin zama cikin wannan zuciya yana daga cikin cutuka da suke kama zuciya Allah subhanahu wataala a gaban da yake magana yace da al-sadruhu dayyikan haradan ka'annama yafsa'adu fi as-sama kaga abdik yana daga cikin wannan abin nan akwai al-hamiyya kabilanci izal alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyyata hamiyyat al-jahiliyya al-hamiyya tana daga cikin amradul qulub cutuka da suke kama zuciya da sauransu to na Allah yana maganar waɗanda cutar munafunci da shakka take cikin zuciyarsu wanda ash-shakku din dama tana daga cikin cututtukan zuciya wanda suke da kaikayi game da imaninsu bai tabbata ba dama suna zuwa fili su bayyana sun musulunta amma a zukatansu ba su bayyana ba za ga su yusari'un fihim suna rige-rige wajen gwada soyayyarsu ga waɗanda ba masu imani ba kullum kokari suke su faranta musu kokari suke su gwada duk ana tare ai duk lalibai ake yi rayuwar nan duka ku kun biyo ta wurin Yesu mun biyo ta wurin kaza irin yadda muke ji suna faɗi yanzu in mun je wurin wa'azi ku yi wa'azinku ba sai kun zagi addinin mu wahai mun zagi Yesu ba kamar da kwanan nan suka faɗi ko za a haɗuri guda da kiristoci da masu wa'azi da ƴan kalakato ai wa'azi ko ku zo ku karantar da addinin ku mu ba za mu taɓa ku ko ba za mu taɓa ku ba malam za a yi drama ya za a yi ta Allah irin ne Allah ku ai wa'azi tare za a haɗu a tare to irin wannan shi ne za ka yi sai una fi suna rige-rige wajen gwada ƙauna gare su da gwada ana tare ana jibintar juna duk komai gani tare ake hakika duk wanda ya je wajen wanda ba musulunci tare ake tare suke kam domin wanda duk zai kare ta manzo Allah tare yake da su wanda duk zai fada da karantar manzo Allah tare yake da su iyaka kawai shi ya sa rigar da su ba su sanya ba ta baki wata kariya wanda su ba su da ita in an je lahira kuma Allah ya tube mai ita ya jefa shi wata in bai tuba ba haka haka suna rike-rike wajen mai su ya kuluna suna cewa naksha an tusiba na da'ira kun ga al'amarin nan juyawa ke mutanen nan suna iya samun karfi musiba su zo ta same mu ko su zo gaba daya su kewa mu al-da'ira kuma da bai suka ce musiba da in ta zo za ta gane al'umma baki daya kowa ya kasa samun mafita to kun ga mutanen nan gara mu gode muna tare da su mu dan dinga gwadawa saboda kan zo su samu karfi iko su samu dama su zo mu bari mu wannan in mun yi ko da sun samu dama in sun zo za su yake ku mu sun raga mu tambanin ke da haka suna garin suna tare da su suna gwada tare ake wai tunanin su ladda waɗanda ba su ba suka zo suka kawo hari gari su da ke gwada suna tare da su in sun zuta za su yi wani ku hita banda ku bari mu yaƙi maƙiyan mu kawai shi ne nakshan tusi ba na daɗa to a tarihin duniya kuma ba taɓa yin haka abinda wanda sakamakon da ake samu tun da duniya ta kafu shi ne tun amana ake samu don dama babu amana ga wanda bai imani da Allah sadda duk kai da randa ya zo gari da kai zai fara sadda duk ka haɗa kai lokacin da hulaku ya zo Baghdad ya jagoran turin zina ta tar suka zo Baghdad akwai wazirin khalifa na Abbasiya Ibn al-Alqami wannan Ibn al-Alqami ya haɗa kai da su ya dinga ɗaukar sirrukan gwamnati yana kai musu ya zo ya dinga ƙoƙarin raunana gwamnatin ya sa aka sallami sojoji daga aiki gwamnati ta yi rauni albashin sauran sojoji ya gagara saboda ya gama deal da su randa suka zo idan suka kashe khalifa shi za su ba wa khalifa na gaba saboda shi ne wazirin shi khalifa kuma ya rafka ne yana ta yana shagulgula ne dan radda tattara suka shigo garin Baghdad suka fara kashe mutane bai sani ba sai da wata kuyanga na tsaye gaban shi tana rawa a halbuki da ta same ta sannan ya gane cewa gari ba lafiya sannan ya ce a sa tsaro a gidan mulki a gidan gwamnati an riga an ci karfi da ba jami'an su kasu jami'an da sun ta gaya sai da khalifa da hulaku ya shigo ya tadda shi ya sa aka kamo shi suka fita sai ga yadda ake girmama Ibnu al-Alqani wazirin shi ne amma ga yadda suke girmama shi suke karrama shi sannan ya gane cewa ashe tunda suke zaune yana ta kokarin gwada yana kawance tare da wadancan mutane suka kashe khalifin kuma suka kibashi khalifin shi wanda wannan shine sunna ta rayuwa da suka kashe khalifa kuma suka kiba Ibnu al-Alqani abinda yake bukata kashe shi ma suka salwantar da shi su babu ladda zaka ha'inta addininka ka yaudara addininka ka rungumwaki yin addininka a matsayin masoyi kuma kai ka samu fita cikin abin da kuka yi da shi ba za ka taɓa samun wannan ba mutum in ce su kasu samu dama su hana mu kasu kai ga zasu kaza duk wannan da baki kake Allah ce fa asa Allahu an ya'tiya bil fati kalmar asa idza kanat idza sadarat fi qawli la fa hiya nafida kalmar asa kalmati taraja'i ana fatan amma in ta zo a zancan Allah tabbas take gwadawa domin in Allah ya ce asa zan yi kaza to tabbas dai Allah zai wannan abu fa asa Allahu an ya'ti bil fati tabbas Allah zai kawo budin sa au amrin bin indihi ko ya aiko da wani al'amari daga gurin sa meye al-fatu nan malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku wasu kace al-fatu shine fathu makka za a zo a cinye garin makka a kawar da waɗanda suke da ƙarfi a makka da waɗannan ke ƙoƙarin su kawance da make abokan kawancinsu da ke madina in aka kauda su aka cinye ita kanta makka ta zama garin musulunci waɗancan su kuma an gama da su ke ko kuma ya zama al-fatu ana nufin budi da zai zo daga Allah ma'ana nasara da Allah zai ba wa manzon Allah kansu take yanki a je a yaƙi manzon Allah ya kashe na kashewa cikin su ya kame na karewa ko kuma al-fatu Allah ya saukar da wani al'amari daga wurin shi na azaba gare su kawai ya kawar da su musulmi su samu walwala abu ne mai sauki Allah zai yi wannan ko kuma ya aiko da wani al'amari ya ce ga yadda yake so ayi kaza ayi kaza karshe fa yuslihu ala ma asaru fi anfusihim nadimina su wai gari suna nadamar abinda suka boye cikin zukatansu na soyayyar waɗanda ba musulmi ba yayin da nan cikin musulmi suna gwada wa musulmi duk tare ake abu guda ake wa yaqulu alladhina amanu waɗanda suka yi imani an karanta ta
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
الله تي وذند سك إيماني ذات سدن كشي وهؤلاء الذين أقسموا بين تابينا أسيروا سيهاتوني أنغانا أبن ذلك يسيموا إيماني سدن كشي أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم وأنا بسوني سكي تكرت الرسوة إيا تيتي كريس سكي تكرت فرنسوة سنة شاتها بلا كنسي جوا أشي باس تعرضكم يو أنظرانا تنا أسيري أنغان أشي منا هنت مسلمين سكي يو أشي أسيري يا بينا حبيثت أعمالهم أيوكا سوى كي أي سنباتي فأصبحوا خاسرين زوا هي غريكا لشي سنة ما سوى سارا ما لمن كراء سنة كرن تونا آير دا سلو بداو سلو نفرقو suna karanta ba tare da wawun ba da fadin Allah wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda imanihim suna karanta yaqulu alladhina amanu ba wa in so karanta yaqulu alladhina amanu a matsayin sabuwar jumla ce musamman aka fara aka gina kanta wanda wannan ita ce qira'ar malam ibnu amir ita ce qira'ar ibnu kathir yana karanta ba tare da wawun ba yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda imanihim wasu kuma suna karantawa da wawun din sannan wawun ay lamun ta yaqulu ay matarqa kamar yadda ya karanta wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi wanda yanzu ce qira'ar malam asim da hamza da kitai wasu kuma suna karantawa da wawun amma lamun ta yaqulu sai mata fatha wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi zada imanihim wadanda suke karantawa da wannan wa yaqulu alladhina amanu sun ce wannan wawun din atafi ne da aka yi an ya fa asallahu an ya'tiya bil fati aw amrin min indihi aw wa yaqulu alladhina amanu sai zama an adam zata akan wancan an ya'tiya bil fati din da haka fi'ilin yaqulu mansubun ce bilan allati nasabat bi an allati nasabat yaftaha wa udifa fi'lu wa udifa fi'lu yaqulu ala fi'li yaftahu sai zama shi ma mansubun bi watan an din shi sai su karanta wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi ja'ala imanihim innahum la ma'akum suna rantsuwa da Allah ba waɗannan ne da suke rantsuwa da Allah suna cewa tare barar da asiri to nake nan an zo duk sun gama munafunci da kullakulle da kafirai sai asiri ya bayyana sanda zai bayyana ku musulmi sai ku shiga damuwa juwana nan shi ke rantsuwa da Allah tare shi kare yake duk wani duke mai rantsuwar da wani dinga yi nan wurin sai ai ta mamaki ba su ne ke rantsuwa da Allah ta suna tare da ku ba ashe ta rantsuwa da kafiranta wanda kai musulmi a ɗabi'arka an ɗabi'antar da kai akan ɗan uwanka musulmi in yi rantsuwa a matakin farko ka gaskata shi amma in yayi ta biyu ƙarya ta farko yayi ƙarya to in yayi ta biyu to sai ka samu dalili da hujja kan annabi yaqub alaihi salam lokacin da ya tura ƴaƴan shi suka nemi su tafi da annabi su farko ai da suka ce arsilhu ma'ana gada ya yarta wa yal'abu wa inna lahu lahafizu ya dai gaya musu damuwar shi ko amma ya ce a ce da shi da aka je suka kai abin da suka yi sanda suka dawo suka ce mu ni'amin lil kaylu fa arsil ma'ana akhana naktalu wa inna lahu lahafizuna sai ya ce hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl ai san ma na ba ku amana dan uwan shi kuka je kuka yi abin da ba zai amma san karshe sai ce lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhafizukum فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل sai sai yanzu kam sai an yarjejeniya da ba yarjejeniya kuka ce kawai na yadda to yanzu a yarjejeniya ku rantsuwa a tsar gashi kowa yaji yadda in wani abu ya dawo ku ne za ku dauki mataki dan uwanka in yi magana asali ka yadda ko rantsuwa ma a farko ba za ka dawo ba in yi rantsuwa in ya zo ya kariya to sai ka ce rantsi da Allah in ya rantsi da Allah har ma a rubuta takarda duk dai saboda tsaro saboda mutane kowa da irin yanayinsa to nan sun zo suke rantsuwa da Allah duk tare ake munafukan naka suke gawa manzo Allah da masu imani duk tare muke ba wata matsala ba mu da wata damuwa sai gashi yau an zo munafukai a Siriya bayyana duk gashi a shekul lukun da nake su anta sai masu imani ke ta yanzu wadannan su ba su ne ke rantsuwa da Allah da ana tare Allah ya habibata a'maluhum duk ayyukan da suke sun baci baki daya saboda da baka suke da awar musulunci amma a zukatan su kafirci suka boye dama yanzu gashi ta riga ta bayyana su duk aikin da suka yi ya baci baki daya fa asbahu khasirin suka wayi gari suna masu hasara wannan ayoyi dai suna jan hankalin suna gwada maka musulmi ka san mutuncin kanka ka zama mai kishin addininka ka zama mai kishin yan uwanka musulmi kuma ka zama mai tsare martaba addininka makiyin addininka ka dauke shi a matsayin makiyin addininka yadda yake lalura ta zaman takewa ta rayuwa idan ta hada ka da shi ku zauna daidai bukatar lalura ta rayuwa amma kaka bashi dama cikin addininka kakka bashi abin da ya kamata ka ba wa dan uwanka ne addini in kai wannan to ka tsare kima da martaba addininka kenan in kauka mika addininka ga wanda bai imani ba ka gwada mashi daidai kuke to ka wulakanta addininka kuma zai ci amana ka karshe zai zama maka darasi ko kai ya sa ka zama darasi ga wanda daga baya saboda dama Allah ya ga maka makiya ne ka rike su a matsayin makiya abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.